This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 24 ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar da muka yi da barista Abba Hikima kan dambarwar sake gyaran dokar masarautu ta jihar Kano. Haka kuma za ku ji ra'ayin dan takarar shugaban kasar Najeriya a zaben da ya gabata Atiku Abubakar dangane da nasara ko aka san haka na gwamnatin Bola Ahmed Tinubu yayin da ta cika shekara daya kan kujerar mulki.
Wallahi ban gani ba Aliyu, ba wani siyasa inda ko in akwai abinda suka yi ai ko gwamnatin soja ba za su yi mana haka balle gwamnatin demokradiyya.
To za ku ji ko ma menene Atiku ke nufi. Haka kuma za mu kawo muku shirin tubalin tsaro. To amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Juma'a, kotun kolin majalisar ɗinkin duniya ta umarci Isra'ila da ta gaggauta dakatar da ayyukan soja a kudancin birnin Rafa da ke Gaza, amma bata bada umarnin a tsagaita wuta ba gaba ɗaya. Yayin da ta yiwu Isra'ila ba za ta bi umarnin ba, matakin zai ƙara matsa lamba a kan ƙasar da ke ƙara zama saniyar ware. Ana ci gaba da caccakar yadda Isra'ila ke yaƙi a Gaza, musamman har-haren da take kaiwa Rafa, har ma daga ƙasar hulɗarta ta kusa, wato Amurka. A wannan makon kaɗai, ƙasashen Turai uku sun sanar da cewa za su amince da ƙasar Falasɗinu, kuma babban mai shigar da ƙara na wata kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a bada sammacin kama shugaban Isra'ila tare da jami'an Hamas. Shima Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yana fuskantar matsin lamba a ƙasarsa don kawo ƙarshen yaƙin wanda aka fara bayan da mayakan Hamas suka kutsa cikin Isra'ila, suka kashe mutane 1,200 da galibin su farar hula ne, suka kuma yi garkuwa da wasu kimanin 250. Dubban 'yan Isra'ila ke yin zanga-zangar mako-mako, suna kira ga gwamnatin ƙasar da ta cimma yarjejeniya don a samu a maido da sauran mutanen da ke hannun mayakan, suna fargaban lokaci na ƙara ƙurewa. A yau Juma'a, ƙasar China ta yi gargaɗin yiwuwar fara yaƙi a Taiwan, ta kuma ce za ta ƙara ɗaukar matakai har sai an samu cikakken haɗewar yankin. Yayin da sojojin China ke gudanar da atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kansa, jiragen ruwa da jiragen sama na yaƙi sun zagaye Taiwan a rana ta biyu ta atisayen, wanda Beijing ta ce gwajin ƙarfinta ne na ƙwace tsibirin 'yan kwanaki bayan da aka rantsar da sabon shugaban Taiwan. Da safiyar jiya Alhamis ne sojojin China suka ƙaddamar da atisayen yaƙin na kwanaki biyu, inda suka kewaye yankin Taiwan da jiragen ruwan yaƙi da kuma jiragen sama, yayin da China ta sha alwashin ƙaddamar da yaƙi a kan dakarun tsibirin. An ƙaddamar da atisayen ne kwanaki uku bayan da Lai Ching-te ya hau kan karagar mulki, ya kuma yi jawabinsa na farko wanda China ta yi Allah wadai da shi, tana kallonsa a matsayin ayyana samun 'yancin kai. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun ƙasar Rasha sun samu kansu cikin yanayi mai sarƙaƙiya a ƙoƙarinsu na kama garin Vovchansk da ke kan iyaka a arewa maso gabashin Ukraine, amma har yanzu ana ci gaba da gwabza ƙazaman faɗa a fagen daga a gabashin ƙasar, a cewar babban hafsan sojin Ukraine Alexander Siski a yau Juma'a. Tun a ranar 10 ga watan Mayu ne dai dakarun Ukraine ke fuskantar hare-haren Rasha ta ƙasa a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar, a lokacin da dubban sojoji suka kutsa bakin iyakar ƙasar, inda suka samu nasara mafi girma a yankin a cikin watanni 18. An kwashe mutane sama da 11,100 daga yankin Kharkiv tun bayan da Rasha ta fara sabon farmakin ta makonni biyu da suka wuce, a cewar gwamnan yankin Oleh Sinigubov. kalaman da Seski ya yi na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin jirgin kasa mallakar gwamnatin Ukraine ya bada rahoton an kai hare-hare akan titin jirgin kasa da ke yankin Kharkiv, lamarin da ya yi sanadin lalata titin jirgin da motocin jirgin kasa da kuma gine-gine. Tashar jiragen sama ta kasa da kasa da ke Noumea, babban birnin New Caledonia, za ta ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa akalla karfe 9 na safe agogon yankin a ranar Talata, abinda daraktan hukumar kula da tashar Charles Roger ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Hakan dai zai tsawaita matakin rufe tashar zuwa kusan makonni 2 bayan da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a ranar 15 ga watan Mayu sakamakon mummunar tarzoma da ta barke a yankin na Pacific mallakar kasar Faransa. Bayanan da aka fidda yau Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Faransa Emmanuel Macron a wata hira ta talabijin da kafafen yada labaran kasar ya yi gargadin cewa ya zama wajibi tsibirin ya kauce wa zama wuri mai fama da rikice-rikice da rashin bin doka da oda. Faransa dai ta tura jami'an tsaro kusan 3,000 zuwa yankin a wani yunkuri na maido da zaman lafiya bayan shafa sama da mako guda ana tashin hankali, lamarin da ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 6.
Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A shirin mu na rana mun so mu tattaunawa da masanin shari'a kuma mai fashin baki barista Abba Hikima dangane da dambarwar gyara dokar masarautu ta jihar Kano. A cikin tattaunawar, Abba Hikima ya bayyana ra'ayin cewa an yi kitso da kwarkwata domin a dokance babu wata doka a ƙasa da gwamnatin jihar ta Kano za ta yi amfani da ita wajen sake naɗin da ta yi wa Sanusi Lamido Sanusi.
Kafin 2019 akwai doka wadda ake kiranta Alias Deposition and Appointment Law 1984 da ita ake amfani gurin da sarakuna. Lokacin da Ganduje zo zai raba masarautun Najeriya 5 sai yake yayi doka mai sunanta Kano State Emirate Council Law 2019. A cikin wannan doka sashi na 51 sai yake ya soke dokar 1984 wadda aka yi ta. Kada kenan yanzu babu doka 1984 domin 2019 ta sulke ta. To ita da aka yi ta shekaran jiya wadda aka yi ta a assembly ran 23 ga wata, ita kuma sai ta ce ta soke dokar da wato Ganduje ya sawa hannu ta 2019. Abinda wannan yake nufi shine babu doka ga baki ɗaya ta yin emirate ko kuma ta emirate council ko kuma ta emirate appointment and deposition a jihar Kano. To da haka sanda gwamnan Kano zai nada a wato zai dawo da Sarki Muhammadu Sanusi, aikaji ya faɗi cewa yana dogaro da dokar da aka yi a 1984 ta Emirate Appointment and Deposition ta 1984 ya nada ko kuma ya dawo da Sarki Muhammadu Sanusi. To ita wannan doka ba ta ga baki ɗaya domin an riga an goge wannan doka a sashi na 51 na dokar da ita wannan doka ta goge ta 1984. Kaga ba wanda ya kalli wannan kafa.
Kuma ba wata sabuwar doka aka yi ba, kuma ba wata sabuwar doka aka yi ba, kuma ba a bayyana cewa an sake dawo da waccan dokar ba, illa dai kawai an ce an yi amfani da ita alhali ba
ta. Babu inda a cikin dokar da aka yi wannan aka faɗi cewa an yi enactment din 1984 law, ba inda aka faɗa. Sannan kuma 2019 law ya yi repealing din 1984. Dokar yake cikin saurin da ake yi gurin yin dokar nan, wato an yi kitso da kwarkwata domin an goge duka dokokin jihar Kano kuma an rubuje duka appointment da aka yi. Saboda haka magana da muke yanzu a jihar Kano babu wani mutum mai rike da mukamin sarauta a jihar Kano yanzu domin wannan abin da gwamna Abba Kiyusu ya sawa hannun jiya ya soke duk wani appointment da aka yi a ƙarshen kowace irin doka a jihar Kano domin dokokin nan dama dai haka suke principal law 1984 an goge ta 2016 an goge ta ba 2023. Ita kuma 2023 a cikinta babu positive proclamation, babu wani bayani wanda yake cewa an dawo da wata doka ko an yi wani abin wannan, kawai dukan negative proclamation ne. An yi deposing kaza, an yi abrogating kaza, an yi repealing kaza, abinda kawai sai yake ta goge komai ta soke komai da komai. Saboda haka yanzu a magana da muke a jihar Kano babu a doka wato a fahimtar mu ko wanda yake kwari babu wani mutum wanda yake rike da wani bukari na gargajiya domin duk dokar da ake amfani da ita gurin nadawa ko cirewa an soke ta kuma ba a ba mu wata majalisa.
To a ƙarshe barista, menene kake ganin wannan aucece kucin a shari'ance zai janyo ko kuma zai haifar dangane da wannan badakala ta masarautu a jihar Kano?
To masarautu dai kafin yanzu duk da cewa masarautu takan da za ka ga ba su da wani constitutional function, ba su da wani aiki wanda aka ba su shi a tsarin mulkin Najeriya. Yawanci amfanin su dai shi ne ba da shawara da kuma cigaba da kiyaye al'adu da wasu abubuwa irin wannan. Saboda haka kuma mutane suna girmama su duk da haka, saboda haka ko da abin ba shi da wani function ko aiki a hukumance, to tunda abu ne da jama'a suke girmamawa ya kawar jama'a su girmama su ko don wannan kuma wato sarakuna ko kuma shugabanni na siyasa lallai su rantsuwa sa kallon martaba ta wannan abu da kimar jihar Kano da sauransu gurin yin wannan abubuwa. Amma wannan abubuwan da ake yi da abin da shi kan shi gandu ya yi da abin da shi kan shi abu ka fi nisa gwamnatin ta yi kenan za a ce za ka ga cewa akwai lam'a ko kuma akwai alamu na siyasa a ciki da kuma siyasantar da wannan institution sun wanda kuma wannan zai iya jawo hargitsi, zai iya jawo wani rabuwar kan jama'a da sauransu. Akwai abubuwa da suke damun mutane a jihar Kano kamar ruwa, lalacewa haka ilimi da abubuwa da dama da kullum jama'a suke ta korafi a kansa, shi muke so ga an mutane a kai an yi da irin wannan saurin.
Barista Abba Hikima, wani masani shari'a kuma mai fashin baki a jihar Kano. Dan takarar shugaban kasar Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP kuma tsohon shugaban kasar Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu kan matakin cire tallafin man fetur wanda ya ce ya jefa 'yan Najeriya a cikin ukuba. A wata zantawa da Aliyu Mustapha Sokoto, Atiku ya ce duk da yake yana goyon bayan cire tallafin man 100%, to amma ba a bi tsari da hanyoyin da suka dace ba. Ga yadda tattaunawar ta kasance, inda Aliyu ya so mu tambayar sa abin da zai ce kan nasarori ko aka san haka da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta samu a cikin shekara daya na mulkin ta.
Wallahi ban gani ba Aliyu, ba gaskiya ba.
Ba kuma siyasa ne.
Ba wani siyasa. Inda ko in akwai abin da suka yi na kirki wallahi zan fada. Amma tunda kuwa banni ban gani ba. Amma ka sani waɗansu watakila suna iya gani.
Muyi maganin matsalolin Najeriya din nan. In Allah ya sa kullum muka zauna muka interview sai na muka wannan tambayar. In Allah ya sa ƙasar nan ta shiga hannunka, me za ka canja a cikin ta? Abubuwa uku hudu da za ka so ka canja.
To mu ɗauki misalin ƙara kuɗin mai da aka yi. Ni a nawa ba wai ba mu goyi bayan ƙara kuɗin mai ba ko kuma mu mai da harkar mai wajen 'yan kasuwa. Amma ba zai yiwu ba tare da ka ƙara 'yan kasuwan ba. Me misali? Misali a nan ni da ni ne da farko gidajen mai da muke da su wajen guda hudu ma'ana refineries.
Wanda da suke lalatattu ba a gyara su ba?
A gyara su. Bayan an gyara su a sai da su ga 'yan kasuwa. Sannan ita NNPC ta fidda hannunta cikin harkan sai da mai baki daya ta baiwa 'yan kasuwa. Kaga lokacin da muke so mu gyara harkan sadarwa ma'ana telecommunications, ai mun kira 'yan kasuwa ne suka zo aka yi tenda suka yi bidin muka ba license wajen kamfanoni guda hudu. Don haka kaga gwamnati ta fidda hannunta gaba daya.
Ga alama har yanzu kana nan kan tsohon matsayinka na cewa in dai tattalin arziki ne za ka bar kasuwa ta
kwarai da gaske
da matsayin abubuwa yadda za
su kwarai da gaske kwarai da gaske
ba ta da hannun gwamnati
ba magana hannun gwamnati a ciki. Amma yanzu ka dubi wannan lokacin sun ƙara kuɗin mai ba su yi magana musamman mu ɗauki misali kamar ƙungiyoyin ma'aikata, ƙungiyoyin 'yan sufuri da sauran ƙungiyoyi waɗanda mun sani abin zai shafe su. Ba a zauna da su an yaya tsara wannan tsari ba, ba wani wanda ya zauna da wani. To kaga wannan babban kuskure ne, bai kamata a yi haka ba. Da sai a zauna da duk waɗannan abin da zai shafa a ce to ganiyanmu me kuka ga ya kamata za mu yi muku domin mu rage muku wahalolinku da ku da talakawa, sai su kuma su kawo shawaransu. Amma haka kawai ba za ka zauna ka tashi dare daya ko rana daya kace kai kaza kai kaza kai kaza ai ko gwamnatin soja ba za su yi mana haka ba balle gwamnatin demokradiya.
Dan takarar shugaban kasar Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar a tattaunawar su da Aliyu Mustafa Sokoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar.
Al'adun gargajiya ina ya'yan Hausa ku zama raya al'adun Hausa
gargajiya mu je tushen Hausa
wannan shekar mu ta al'adun mu kun har mu'amalar mu
al'adar Hausa
idan mu
al'adar Hausa
wanda mu
al'adar Hausa
kular mu ku zama raya al'adun Hausa
yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare ne hedkwatar rundunar tsaron Najeriya. Yayin da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu a Najeriya ke bikin cika shekara ɗaya akan karagar mulki, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto ya yi wata tattaunawa ta musamman da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa dangane da nasarori, ƙalubale da kuma cigaba da aka samu a shanin tsaro a Najeriya.
Barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wannan fili ta musamman da babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya baki ɗansu General Christopher Gwabi Musa. General Christopher Musa ɗan garinmu ne, ni ina son kowa ya san cewa ban sakwace ne duk da yake asalinsa dai daga Zangon Katar ne na jihar Kaduna. General, barkanku da wannan lokaci, mun ji daɗi da godiya da ka bamu wannan lokaci.
Nagode, barkanku.
Da yake wannan ne filinmu ta farko da kai tun lokacin da Allah ya sa ka hau wannan mukamin ran 19 ga watan Yuni shekarar da ta gabata. Shi kansa mukamin lokacin da aka ce General Christopher Musa ne ke wannan kujera, ya kaji
kowa dai zai san irin wannan abu ya same ka dole abun godiya ne, in ba wai Allah ne ya ce zai faru ba zai yi ba. To godiya na farko zuwa wurin Allah ta aka bani wannan mukamin.
Ka san cewa za a baka shi ko yadda kowa ya ji haka kaji
dan dai majajira ne, in Allah nema kowa is a potential.
Amma yanzu a duniyar Najeriya kai kadai ne general,
ni kadai ne general, full general.
So kana zaune kwatsam sai kaji
kasan dama ni ne tata komanda a Maiduguri.
Na hadin kai
na yi wata 19 a wurin, daga wurin kuma aka kai ni jaji na infantry corps. Wato daga jaji ne muna zama kawai, sai daga waya na kira mutane suka ce aka dauki waya ka dubi television, da na kunna sai na ga abu kawai
kaji sanarwa,
sai muka ga sanarwa.
General Musa na san jin cewa wannan nauyi ya rataya a wurin ka, ka zo da shiri da tunanin abubuwan da kake son kai, dama kana cikin fagen daga, kun dade kuna fama da harkokin tsaro na Najeriya din nan, amma bayan da ka zo ka hawo wannan kujera da wani
zamanin a can Maiduguri, aikin da muka yi wurin Allah kuma ya nuna mana yanda abubuwa suke, kuma yanda zamu samu kan matsalolin da ke wurin, inda ya taimake mu kuma so da yanzu koma kuma na shigo nan, abin da muka dauka muka yi can da muka samu nasara shine kuma muka kawo nan. Na daya, mutane mun tabbatar cewa mu ba za mu iya muka dai ba tare da Allah ba. Na biyu kuma muna bukatan hada hannu, hada kai da jama'a, cewa wannan abin da muke yi ba mu kadai bane, kowa na da abin da ya kamata shi ma ya sa a gaba, inda mun sa tare muka zauna muka aiki za mu samu nasara. Na uku kuma akwai miyagun mutane cikin mu da kuma suna hulɗa da waɗannan mutane, shi yasa abun da ke karuwa, suna ganin kamar suna samun kuɗi, suna samun menene ba san kuma kuɗin jini ake samu. Muna roƙon mutane kada a taimaki waɗannan miyagun mutane, babu yanda ya kamata a taimake su, suna kashe mutane a banza, na kashe mutane ba imani, mutane kada su haɗa kai tare da su a cikin aikin da muke yi, don muna son ƙasar mu ta ci gaba, musamman nan arewa. Duk mun girma yanda kai magana, mun girma a Sokoto, ba mu san wannan matsalolin daban da musamman abun bakin ciki, ga cewa mu ƴan arewa muna ma wannan akan kanmu, muna kashe kanmu da abubuwan da ake a ciki a ƙasa gaba daya. Kowa kuma ya kamata ya haɗa hannu, tabbatar cewa mun tsayar da wannan abu, kuma za mu iya yi don Allah ya bamu ikon da za mu iya yi shi.
Ku ka shigo da wannan tunani, dabarun yakar ta'addanci da harkokin tsaro da kuka amfana da su a arewa maso gabacin Najeriya su ne ka shigo da su, kuma ka zo ka tarar da matsalolin arewa maso yammacin Najeriya yanzu ya fi na bas na inda ka fito can. Alhamdulillah abubuwa sun lallaba shekara ɗayan da ka yi zuwa yanzu nan, ga mun wasu daga cikin nasarorin da kake ji an samu da kuma kalubalen da aka fuskanta.
To na farko dai za mu ce mun gode Allah da muka ga abubuwa bayan da suke da ba da muka shigo, muna samun zaman lafiya, wuraren da ake da matsala yanzu duk wurare na kwanciya, ba dai mun samu yanda muke so ba, amma dai muna ci gaba wannan irin wannan abun. In ya fara kyawun shekara a bare fara a cikin kuskuren da aka yi kenan da aka bari ya zama
musamman
tun farko da an rigakafi an hanna shi daga faruwa, to kaga da ya taimake mu, amma ya riga ya faru kuma muna cikin ta yanzu. So abinda shi yasa muke so yanzu kowa ya hada kai da gwamnati da ƴan tsaro duka, mu yi aiki mu tabbatar cewa wannan abun ya tsaya. In kaga da yanda suke tafiya suna fitowa, yanda suka ga dama suna abubuwan da yanzu duk ya rubu, za mu ci gaba da kuma duk yaran da aka kama a makarantu a knowledge to kuma mun fitar da su kuma mun dawo da su. Abinda muke ciki muna son abun nan ya tsaya, yanda manoma za su koma, wanda aka kore su daga gidajen su su koma, kowa ya koma, kowa zaman lafiya ko ina. Abinda muke roƙon
idan ka dubi yawan aikin da ke gaban ka da wanda aka yi a baya, ka dubi gaba zaka ce daga cikin kashi 10 na matsalolin tsaro da ake fuskanta kashi ne ya rage a magance zuwa yanzu.
Na da kasan kasa da kasa ne, to yanzu wannan kana yaki da mutanen da ke cikin gida, ba wai an san su bane, yawancin su suna san farin kaya ne kuma suna ciki, waɗansu kuna hulɗa da su ma baka san cewa don ra'ayin mutane ne. To amma yanda muke yi yanzu mun ga cewa especially waɗannan masu ɗaukan mutane, to a cikin mu muna ganin cewa yanzu mun nisa, yanzu za mu kai wajen 60, amma muna son mu daga abu mu samu success, mu samu nasara da zai kai cewa ko ina kowa zai iya bacci yanda ya kamata, kowa zai iya zuwa yara za su je makarantun su ba tare da an dame su ba, matan mu za su iya zuwa asibiti ko kasuwanci ba tare da an dame ba. Abinda muke yi kenan.
General Musa, har yanzu akwai duk da nasarorin da kuka samu, har yanzu akwai matsaloli mun sani a jihohin Sokoto, Katsina, Zamfara da sauransu. Har yanzu wajajen gabacin Sokoto, Goranyo da sauransu suna fama da irin matsalar mutane su je su aukawa ƙauyuka da sauransu, su tura musu haraji da sauransu. Kamar yadda kace ɗaya daga cikin matsalolin da ake shine suna aiki da mutane. Lokacin da gwamnonin arewa suka zo Washington, gwamnan Katsina ya ba misalin wasu sarakuna da ake bai kuɗi a shiga cikin ƙauyukan su aka ce mutane. To idan ko haka tana faruwa, ai yakin yafi ƙarfin yadda ma ake zata ke.
Kuskuren da ake ɗaukan cewa wannan abin da ke faruwa aikin sojoji ne kawai. Matsalan ya wuce kan haka. Ta farko ya muka kai haka. Yanzu muna cikin da murkaɗiya, amma sai ka ga mutane sun zauna ganyinwa, babu aiki, babu makaranta. babu asibitoci, babu abubuwa da yawa da babu da su. To kaga shi yasa ya kamata muke cewa ya kamata jama'a su san cewa inda suke mutanen ana lura da su. Gwamnati na kawo musu abubuwan da yake taimakon su da za su ji daɗin cewa ana cikin demokradiyya ne. To inda yake taimako kenan. To kaga inda da farko inda problem ɗin ya fara kenan. To amma yanzu gwamnatin gwamnonin yanzu su ma sun fahimta cewa su ma ya kamata su tashi miƙe a yi gaba ɗaya. Kuma mu haɗin kai shine zai taimake mu. Shi yasa muke roƙon gwamnati gwamnoni musamman ƴan arewa gwamnonin arewa ya kamata su zo tare a haɗa kai. Aikin nan ba wuri ɗaya bane don yanda mutanen suke yi. Idan muka bi su nan sai su shiga nan. In muka yi nan sai su yi nan. To akwai mutanen da ke gaya musu a ga sojoji na zuwa da motoci uku motoci hudu ga sunan ga inda suke ga. To kaga yanda yake.
An ce su kansu mutanen da kuke yaƙa barayin nan na daji da sauransu su ma sun yi ƙarfi wurin irin fasahun makaman da suke amfani da su har da tauraron dan adam da ba ne
duk suna samu shi kasan don kuɗin da suke samu sun kama mutane kusan da dabbobi da suke yi
amma ina suke bi suna samu wannan makaman
matsalan kuma kenan kaga can borders din mu are very porous to kaga inda suke samu suke shigowa ga Niger ga Chad ga Cameroon to in suka samu abubuwan na shigowa don ba mu iya cewa mun zauna mun sa sojoji a kowane hanya su tare to inda abun ke da matsala kenan shi yasa muke son mutane su gani kuma nake gode ma jama'a muna samun taimako su da yawa mutane na kokarin su kira mu su gaya mana wani lokaci inda babu network to kafin labarin ya kai wurin mu suka ga abun ya dade kaman ƴan makarantun da ake dauka sun tan zai zama wajen awa 12 ya wuce ko sai the next day kafin zamu ji to kaga lokacin mu ya riga ya ba mutanen lokaci su riga sun je sun boye kafin mu ji labari
to duk aka yi mun ji jiya nan Abuja kanta an zo an kai hari a mai suna unguwajen an kwashi mutane
wajen Buhari
yawa an kwashi mutane kamar 20 mutane 50 sun
to mun ji waɗannan magana kuma da sauri aka dauki mataki ina jin an riga an samu ɗan su an dawo da su
General Christopher Musa babban hafsan rundunar tsaron Najeriya kenan yayin da yake tattaunawa da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto. Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu kuwa a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma shugaban sashen Hausan Alhaji Aliyu Mustapha da ya gudanar da wannan tattaunawa sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
A yau Juma'a kotun kolin Majalisar Dinkin Duniya ta umarci Isra'ila da ta gaggauta dakatar da ayyukan soja a kudancin birnin Rafa da ke Gaza amma bata bada umarnin a tsagaita wuta ba gaba daya yayin da ta yi wa Isra'ila ba za ta bi umarnin ba matakin zai kara matsa lamba akan kasar da ke kara zama saniyar ware. Ana ci gaba da caccakar yadda Isra'ila ke yaki a Gaza musamman har-haren da take kaiwa Rafa har ma daga kasar hulɗarta ta kusa wato Amurka. A yau Juma'a kasar China ta yi gargaɗin yiwuwar fara yaƙi a Taiwan ta kuma ce za ta ƙara ɗaukar matakai har sai an samu cikakken haɗewar yankin yayin da sojojin China ke gudanar da atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kansa. Dakaran kasar Rasha sun samu kansu cikin yanayi mai sarƙaƙiya a ƙoƙarinsu na kama garin Vovchansk da ke kan iyaka a arewa maso gabashin Ukraine amma har yanzu ana ci gaba da gwabza ƙazaman faɗa a fagen daga a gabashin ƙasar a cewar babban hafsan sojin Ukraine Alexander Siski a yau Juma'a. Tun a ranar 10 ga watan Mayu ne dai dakarun Ukraine ke fuskantar hare-haren Rasha ta ƙasa a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar a lokacin da dubban sojoji suka kutsa bakin iyakar ƙasar inda suka samu nasara mafi girma a yankin a cikin watanni 18.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan Allah ya kai mu da aji mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama ga sakon taya murna ga dan uwa kuma kane Abdullahi Garba Sanyinna wanda zai angwance da amaryarsa Asma'u Shehu Liman. Za a daura auren ne a gobe Asabar da karfe 2:30 na rana a kofar gidan marigayi Liman Abubakar ya lauɗa Sanyinna a karamar hukumar mulkin Tambuwal ta jihar Sokoton Najeriya. Da fatar Allah ya ba su zaman lafiya da albarkar aure. yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.